رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A ci gaba da darasin da muke gabatarwa na tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka, suratul Tauba. Idan ba manta ba, a jiya muna cikin fasarar ayar Allah da take cewa qatilul ladhina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi min alladhina أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. wannan aya Allah madaukakin sarki bayan ya gaya mana cewa su mushrikai najasa ne, dan haka kar a bari su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar da aka saukar da wannan aya. A lokacin nan mu'minai sun koka da cewa amma fa waɗannan mushrikai waɗanda ba musulmai din nan ba su ne fa waɗanda suke kawo musu abinci da kayayyakin masrufi. Yanzu an ce su daina zuwa yankin Makka baki ɗaya, to ya za su yi kenan? Shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in khiftum aynatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha. Idan kun ji tsoron talauci ko bukatuwa saboda an ce waɗannan su daina zuwa, to ku yi haƙuri, Allah Ubangiji ya kusata ya wadatar da ku daga fadalarsa da baiwarsa idan ya ga dama. Domin shi Allah masani ne kuma mai gwaninta ne. To sannan sai Allah ya ci gaba da cewa ku yaƙi waɗannan mutanen da ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da ranar lahira ba, ba su haramta abin da Allah ya haramta ba, ba su yi addini addinin gaskiya ba. Daga cikin mutanen da aka baiwa littafi Yahudu da Nasara kenan, hatta yi wa jizyata har sai sun ba da jizya an yadin wa hum sabirun, a hannunsu suna masu kaskantuwa. To muna cikin fasarar wannan ayar, lokaci yayi, yanzu za mu ci gaba da fasaranta da maganganun da aka yi a kanta, sannan mu je zuwa ga ayar gaba insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, malaman da suka yi tafsir suna nuna cewa wato idan an kalli siyakin maganar, akwai wani mutum da ake ce masa Abul Wafa, yake cewa qatilu din nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi, qatilu da aka ce ana nufin ku yi musu hukuba, ku yaƙe su. Da aka ce alladina la yu'minuna billahi, dalilin da yasa kenan za a yake su saboda sun kasance ba su yi imani da Allah ba shine abin da ya wajabtar da wannan hukuma din da aka ce musu na qatilul ladina la yu'minuna billahi da aka ce wala bil yawmil akhir shi ma ana nufin kari ne a bisa dalilan da suka wajabtar da hukuma a gare su amma na wajen bangaren itikadin su tunda ba su yi imani da Allah ba ko ba su yi imani da ranar lahira ba sannan wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu da Allah yace shi ma kari ne akan bayanin zunubin da suka aiwatar ko wanda suka aikata wanda ya wajabtar da hukuma a gare su shi kuma nan na wajen bangaren ayyukan su ba sa haramta abinda Allah ya haramta wala yadinuna dinal haqqi nan ma shi ma kari ne na dalilin da yasa aka wajabtar da hukuma a gare su na basu yi addini addinin gaskiya ba saboda tsabar kiyayya da gaba da kuma taurin kai da kaucewa a bisa gaskiya da rashin sallamawar su amma da aka ce minal ladina utul kitaba daga cikin mutanen da aka bai wa littafi wannan yana nuni akan su da aka ba wa littafi hujja ta fi tabbatuwa akan su domin su sun san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne addinin musulunci shine gaskiya amma sun kine dan saboda kawai gaba da kiyayya da kuma tsabar taurin kai amma waɗanda ba ba wa littafi ba domin Allah alladhina atinahumul kitaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wadanda aka ba wa littafi yahudi da nasara sun san shi annabi muhammadu kamar yanda suka san ƴaƴan su amma wasu jama'a daga cikin su suna boye gaskiya ne bayan sun san gaskiyar shi abdullahi ibn salam radiyallahu anhu yana cewa lokacin da na fara ganin annabi muhammadu ni dama na san shi har ma fiye da yanda na san dana aka ce masa kamar yaya kake nufi yace saboda dana ban san abin da mahaifiyarsa ta yi a boye ba amma annabi muhammadu ko da na gan shi ban kuskure kamanninsa ba na tabbatar da shi ne amma sai dai waɗansu daga cikinsu suna ɓoye gaskiya ne da aka sun sani walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabti'una 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi falanatullahi 'ala alkafirin abunda wannan aya take magana lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah mai gaskata abunda ke tare da su da sun kasance kafin zuwan annabi Muhammadu suna neman fatahi da shi annabi Muhammadu din akan mutanen da suka kafirci har ma malaman tafsir suke cewa wai idan sun fita yaki sai su rika cewa Allahumma ansurna alaihim bi hurmati annabi bi hurmati nabiyil mab'uthi akhir az-zaman Allah ka taimake mu akan su dan alfarmar annabin da za a aiko shi a ƙarshen zamani annabi Muhammad kenan amma falan ma ja'ahum ma arafu yayin da abinda suka sani din yazo musu kafaru bi kuma sai suka kafirce masa su kaga wannan inadi ne sannan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana yana cewa a suratul a'raf yana alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil sun same shi a wajen su rubutacce a cikin at-taura da injila annabi muhammadu sunansa ambatacce ne a cikin at-taura sunansa ambatacce ne a cikin al-injil baki dayan su kowane Allah subhanahu wata'ala ya faɗi magana yayi tanwihi da matsayin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama da garinsa da sunansa da inda zai yi kaura da irin kalar mutanansa da yanayin zamantakewar da zai yi duk an faɗa saboda haka sun sani shi yasa a wannan ayar sai Allah subhanahu wata'ala ya mention sunan minal ladina utul kitaba domin su ne suka san gaskiya suka take ta minal ladina utul kitaba ku ci gaba da yakar su hatta yu'tul jizyata har sai in sun yadda za su bayar da jizya jizya din nan kamar fansa ne jizya din nan daga jazaya ji jizyatan ne wato abin da yake nufi kamar sakayya an baka wani abu ka bada wani abu maimakon abin da za a yi maka na kar'a yage ka an yadin su bayar da shi a hannunsu wa hum sagiruna suna kaskantattu mun yi magana a jiya mun fara magana akan ainihin ita kanta jizya ne daga wajen wasa a karba Imam Shafi'i radiyallahu anhu shi ya tafi akan cewa wato za a karbi jizya amma za a karbe ta ne ga waɗanda suka zamanto ahlul kitab sauran wanda ba su ba su banda su saboda waɗancan su ne Allah ya yi mentioning cewa su yake nufi qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuhibbuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladina utul kitaba saboda haka tunda su aka ce yace to su ne za su bada jizya sai kuma waɗanda suka yi kama da su musamman idan sunna ta tabbatar da cewa za su bayar din misali sayyidina Umar radiyallahu anhu kaman yadda hadisi ya zo a cikin sahihul Bukhari yayi tawakkuf ya tsaya yayi inda kan wajen zai karbi jizya daga wajen majusawan Hajar Hajar na Yaman kenan wani gari ne yayi tunanin ya zai iya karba daga wajen su zai karba daga wajen majusawa yace ni ina ganin gaskiya ba zan karba daga wajen su ba sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu shi yace mata a aka karba daga wajen su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba daga wajen majusawan garin Hajar na yankin Yaman saboda haka sai ya karba to kaga wannan sunna ce ta tabbatar da wannan magana amma Imam Shafi yace generally ga abin da za a yi magana akan kenan wannan akan haka ya tafi a ire-iren su Imam Abu Hanifa da wata riwaya daga Imam Ahmad shi ma ta tafi akan hakan aka ce masa Imam Malikiya Imam Malik shi sai ce a'a dukkanin wanda bai yi imani da Allah ba sawa'a ba kitabe ne a'a ba majuse ne a'a wane ne ko ma menene shi to za a karbi jizya daga wajen sa Imam Abu Hanifa ya ce za a karba daga wajen waɗansu amma ba za a karba daga wajen majusawan larabawa ba sai dai idan larabawan ahlul kitab in ahlul kitab ne su ma mutane yahudu ne da nasara suke addinansa da shi amma larabawa ne to za a iya karba a wajen su amma in ba haka ba ba za a karba a wajen larabawa ba musamman in ya zama ba su ahlul kitab ba ne sai in ahlul kitab ne kawai za a karba a wajen su amma in kawai ba su da addini ba za a karba daga wajen su ba a bisa ga fahimtar sa daga wannan aya amma Imam Malik shi sai ce za a karba daga wajen su baki ɗayan su ko ma me shin me suke bauta gumaka suke bauta in dai suna so su zauna a garin musulmai za a karba daga wajen su wuta suke bauta haka shanu suke bauta a'a masu cewa mala'iku yayin Allah ne masu bautar gumaka ne ahlul kitabin ne a'a ba su da addinin ne ko ma me suke yi za a karba daga wajen su wannan shine a riwayar da su Ibn Wahab da su Ashhab da su Sunu suke yi riwaya daga wajen Imam Malik akan haka yake to saboda haka kenan jizya za a karba a bisa ga wannan maganar akan kowa amma nan ma muna magana akan idan da ana karbar jizya ne yanzu ai kaga tunda ba maganar wannan dinta ba ake yi to shine aka ce to dan haka za a karba daga wajen su amma sai aka ce to kuma me za a karba a wajen su din menene kwatankwacin mablag na abinda za a karba a wajen su a matsayin jizya din nan ma malamai sun yi maganganu da yawa akan haka wasu daga cikin malamai Imam Shafi'i rahimahullah shi sai ya tafi akan cewa za a karbi dinari dinari ne ya kafa hujja da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya gaya wa sayyidina Mu'adh bin Jabal cewa idan ka je Yaman yace ka karba wa khudh min kulli halimin dinara ka karbi dinari daya daga kowane mai mafarki wato kenan duk wanda ya zama baligi za a karbi dinari daya a wajen sa amma shi Imam Malik sai ya ce idan ya zama daga ahlus zahab ne wato mutanen da suke da zinariya a matsayin shine kudin su to za a karbi arba'atu dinar ne idan ya zama daga cikin mutanen da suke da fidda azurfa ne a wajen shine kudin su shi kuma za a karbi dina a dirhami 40 shi kuma yace ya dauki maganar sa ne daga hukuncin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi akan wannan sannan a cikin karbar da za a yi din wato zai zama gaba daya equally haka za a karba maza ake karba a wajen su saboda an faɗi cewa dalilin da zai sa a karbi jizya a wajen su dan kar a yake su to su waye suke fita su yaki maza ne banda mata haka nan su waye suke fita su yaki manyan gari ne ƴaƴa banda bayi dan haka ba a karbar jizya a wajen bawa ba a karba a wajen tsoho ba a karba a wajen yara ba a karba a wajen mata haka ake karbar jizyar a wajen su abinda za a karba shine shi Shafi'i yace dinari dinari baki daya kuma ba za a ce mawadaci ba zai bada fiye da haka talaka shi zai bada a kowa da mawadacin da marar shi dinari za a bayar kuma sannan idan wanda bashi da shi ya gagara biya saboda halin babu ba yana nufin ya ki abun ya bayar da gangan bane ya yana da shi ya ki bayarwa banda wannan dan wasu sun ce in yana da shi ya ki bayarwa har za a iya yi masa wani abu na togaciya ko tsawatarwa dan ya bayar amma in bashi da shi bai bayar ba to ba a ce wani mawadaci ya biya a maimakon sa ba shikenan ta fadi a kansa ita wannan jizya ne saboda haka za a bayar kowa ya bayar guda dinari dinari inda dinari dinari ko kuma arba'atu dinanir in ga riwayar maganar Malik ne ra'ayin Malik da yace dinari hurhudu ga ma'abuta dinari wanda suke da dinari a matsayin kudi haka dirhami 40 40 ga wadanda suke da waraq wato azrfa ita ce matsayin kudin su amma a cikin wannan za a bayar baki daya manya ne kadai za su bayar kuma da mawadata da talakawa duk haka za su bayar wannan haka aka yi amma akwai maganar da ya kamata mu lura da ita shine shi kaiwa bayarwa jizya din nan akwai matakan da ake kaiwa sannan a zo wannan gurin ba haka kawai ake fara tinkara akan wannan ba wannan hadisin da Imam Muslim yake riwaya da isnadin sa zuwa ga Sulaiman ibn Buraida Sulaiman ibn Buraida dan Buraida ibn al-Hasib ne radiyallahu anhu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baban sa Buraida ibn al-Hasib yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai aika da komanda na yaki zai sa amir wanda zai jagoranci yaki yana fara yi masa nasiha yayi masa wasiya da tsoron Allah akan kansa sannan yayi masa wasiya da ya zauna tare da sauran mu'minai da zama na alkhairi sannan zai ce masa ubzu bismillah fi sabilillah ku jefi yaki da sunan Allah a cikin tafarkin Allah ku yaki dukkanin wanda bai yi imani da Allah ba idan kuka hadu da waɗanda yace fa iza laqaytum aduwakum aw fa iza laqayta aduwaka yace idan har ka hadu da makiyanka to ka bijiro musu sharuɗa guda uku in sun karba to ka kame karka yake su ka tale su ka karbi wannan abin da suka faɗa din a cikin su yace na farko ka bijiro musu akan cewa su imani da Allah kar su tara bautar sa da wani in sun karba to ka tale su karka yake su idan sun karba sun ce sun yi imani da Allah ga sharadi na biyu bayan a can wajen fa manzo Allah kaje wajen magana da ya fada sannan ya magana yace idan kun tashi wajen yakin yace ku je ku yake su wala taqdiru karfi karfi gadaru wala taghullu wala tumaqtilu wala taqtulu walida kar kashe yara kar ku yi musla in kun kashe mutum ku daddatsa wani abu na tare da shi kar ku yi yaudara kar ku yi ha'inci haka ake so ku yi sannan kar ku yi zamba cikin aminci kuma su shigo shigo ba zurfi ba zurfi sai sun saki jiki da ku sannan ku kashe su wannan ma kar a yi sannan ku bijiro musu akan su imani da Allah shi kadai kasu tara bautar sa da wani idan sun yadda sun yi imani ku ce musu su yi tahwili daga gidan da suke gurin da suke zuwa darul muhajirin inda darul hijra su bar garin su koma gidan masu hijira in sun yadda to ku kare su kar ku ci gaba da fara da su idan ba su yadda ba ku gaya musu idan ba su bar nan ba idan suka tashi suka koma darul muhajirin to falahum malil muhajirin wa alaihim ma ala al muhajirin abinda di yake nan muhajirai za su samu nasu su ma sun shiga ciki abinda kuma muhajirai yake kansu kuma yana kansu shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatin min shay'in hatta yuhajiru wa in tansarukum fi dini fa alaykum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq a karshe karshen al-anfaqin za a shigo tauba kaga anan ya nuna cewa wadanda suka imani ba su hijira ba babu wani wala'i da kuke da su na duk abinda ya taba su ya taba ku har sai sun yi hijira amma in sun nemi taimakon ku a cikin addini to ku je ku taimaka musu din sai fa idan sun nemi taimakon ku ne a bisa mutanen da ku akwai alkawari tsakanin ku da wadancan mutanen wato duk da ba musulmai bane amma akwai misaki da alkawarin rashin fada da rashin taimakon wadansu su kuma wadannan sun yi hijira to sai aka ce haka suka ce idan har ya zaman to sun yi yadda sai ku gaya musu ku ce musu to fa lalle yanzu ba ko ganima aka je aka samu ba za a yi rabo da ku ba idan jin da haka suka iya da su tashi daga garin su koma garin muhajirai eh to sai ku rabo da su ku tale su kaji wannan ba sannan ya koma bayi to idan kuma kun sun yi imani da Allah to ku bijiro musu da maganar karbar jizya za su ba da jizya idan sun yadda za su bayar to shikenan sai ku karba ku kyade su amma in duk sun ki daga wannan abun sai ce to fasta billahi wa qatiluhum sai ka dogara da Allah kawai shikenan ka yake su kaga sai an bi wadannan marati din tukunna ba har ko ya je aka yi wa mutane hari ba tukunna sai an bi wadannan abubuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake amana to kaga a bisa ga wannan maganar ya nuna cewa kafin akai matsayin da za a je na maganar jizya din sai an kula da waɗannan maratib din da waɗannan sharuɗan an gindaya su idan duk ba su yi amfani ba ba su yi magani ba to sannan tukunna za a kai matsayin yakar sannan shi kuma jizya din shine mataki na ƙarshe to ba za mu yake ku ba amma za ku biya jizya wanda za ku riƙa biya lokaci zuwa lokaci yayin da wasu malamai suka ce biyan jizya din zama ake yi a yi yarjejeniya tare da su ba iyakan cewa za a yi ba nawa kuka ga za ku iya bayarwa a matsayin jizya duk shekara idan lokacin ya yi to ku zo ku kawo hatta yi wudul jizyata to shine jizyar da za a bayar kenan a nan wajen ba maganar dinari kai ɗaya ba ba maganar dinari hurhudu ba ko dirhami 40-40 ba ko wata maganar da ba wannan din ba ba a'a wannan tana magana akan cewa za a yi musalaha da su ne ko da dai shi ma a ruwayin Imam Shafi'i maganar da ya faɗa ya ce za a karbi dinari kai ɗaya din ne amma idan sun ga an ga ya kamata su ƙara aka bijiro musu a bisa yarjejeniya suka yadda za su ƙara to babu laifi suka iya ƙarawa din a karɓa to wannan kenan akan maganar jizya sai sun bayar da jizya an yadin a bisa hannunsu sai mun yi magana akan haka wasu ce an yadin din nan abinda take nufi hannu da hannu su bayar hannu da hannu shine an yadin wasu ce a su bayar da cash ba maganar zancen a rika cewa lokacin ya zo a bari lokaci kaza ko kuma a zan ba da abu kaza maimakon wani a su kawo abin hannu da hannu wa hum sagirun alhalin suna kaskantattu a nan wajen aka ce si a yanda ka'ida take za su zo su kawo da kansu ba wasu za su wakilta ba sannan aka ce su zago suna tafi a kafa ba kan abun hawa ba ko da sun zago da abun hawa in sun tinkari daidai wajen sun kusa wajen da za a zo a kawo jizyar to su sauko su tako a kafa su zo su kawo wannan ma yana daga ciki sannan in sun tashi bayarwa ba haka za su zuro ba haka za su bude hannunsu sai mai karba ya dauka sannan aka ce ba za su bayar suna zaune ba mai karba yana tsaye sai dai shi yana zaune su suna tsaye saboda a nuna kaskancin su akan wannan sannan kuma aka ce an yadin wa musa giruna in sun bayar a karba irin sasakai din nan ba amma dauki abun bakin komai ba kuma sannan su yi godiya na an karba duk wannan yana daga cikin an yadin wa musa giruna saboda wannan abun haka ake magana akan sa
to wannan shine abinda wannan aya ta tattauna akai kun ga mun yi magana akan jizya da suwaye za ka karbi jiziyar a hannunsu da kwatankwacin abinda za a karba da yanda za a karbe ta to kuma yan an karba yanzu ta koma hannun musulmai su kuma sai su ga menene abinda Allah Ubangiji yace akan ba dukiyar musulmai ya za a tafi da ita a cikin al'amarin musulunci na'am to sai mu je aya ta gaba
وقالت اليهود غير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقوالهم يقولون قول الذين كفروا من قبل قال الله أنى يؤفكون
نعم وقالت اليهود غير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون كما أتي وقالت اليهود أذير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون وانا آية Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalatil yahud yahudawa sun ce Uzair ibn Allah Uzair dan Allah ne wa qalatil nasara al-masih ibn Allah suma nasara sun ce masih dan Allah ne zalika kaga wannan abun da suka fada qauluhum bi afwahihim magana su ce da suka fada da bakunansu amma yudahuna ko yudahiuna dan wannan duka daga mudaha'a ne da kuma mudahat ya ce yudahuna daga zaha'a ne dan ce daga zahani wannan kuma daga zaha'a yudahiuna da yudahuna duk ma'anar su yayi kama kenan suna yin kama da qaulal ladina kafaru min qabl zancan mutanen da suka yi kafirci kafin wannan lokaci قاتلهم الله الا ياتيني متباكي دينسو ان يفكون تيا يعني ذات شيء suke kaucewa ko suke jirkicewa daga barin inda gaskiya take Allah madaukakin sarki a wannan aya aka ce to babu laifi kenan idan ka zo ka fadi labarin abunda wani ya fada ko da wannan labarin ba mai kyau bane a baki kaga Allah subhanahu wataala sai ce wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah saboda haka kana iya fada ka ce yahudawa sun ce Uzair dan Allah ne ba wannan ne itikadin ka ba kai kwayen yanda ka fada suka yi nasara ma sun ce masih dan Allah ne ba wannan ne itikadin ka ba ka fadi kai kwayo ne akan nasu saboda haka Uzair shi ma anan wajen kamar yadda ya fada ya ce Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah zalika qawlu bi afwahi yudahuna haka ya fada shine inda nake gaya mana a jiya inda ash-shatibi darasin da ya gabata inda ash-shatibi yake cewa ashiratukum bil jam'i sidqun muka magana akan ashiratukum inda shubba abubakar ibn ayyash yake fara da mu in mun ce sidqun sabin din tana nuni zuwa ga abubakar ibn ayyash ne shubba shine sai ce ashiratukum bil jam'i sidqun wa nawwinu uzairun ridan nafsin wa bil kasri wutila a cikin wannan abun da yake nufi shine sai ce wa nawwinu kuma ku yi tanwinin uzairun a ce uzairun waye yi tanwinin uzairun ridan ra tawaye al-kisai shine ra'u ridan nafsin sai kuma nunun tawaye hasin saboda haka to nassin kenan uzairun ridin ta kisai ce nunun din ta asim ce saboda haka wa bil kasri wukila saboda haka da kisai da asim dukkanin suna cewa uzairun ibn Allah sauran albaqun cewa suke uzairu ibn Allah haka ake wannan din sa kai zalika qawluhum bi afwahihim yudahuna haka shi ma al-qurra'u suke karantawa amma akwai mai cewa yudahiuna shi da kuma inda ash-shatibi yake cewa yudahuna dammal ha'i bil kasri asimun
yudahuna dammal ha'i bil kasri asim. Asim yana yin damma ne ga ha'un tare da kasrar hamza. Sannan sai ce wazid hamzatan madmumatan anhu waqbila. Sannan kuma ka kara hamza wacce aka yi wa damma. Sai ka kara akan ta. Yudahuna dammal ha'i bil kasri hamzatan. Shi hamza asimun kai. Asim yana karantawa ne bi dammal ha'i. Wajen wannan yudahuna din da ake cewa to sai ya karanta shi bil kasri sai ya ce yudahi maimakon yudahuna sannan ya ce wazid hamzatan madmumatan sannan ka kara wata alhamza wacce ake yi wa zamma anhu daga dai shi asim din waqbila kuma ka karbi wannan riwayar da yazo da ita akan haka saboda haka sai ka ce yudahiuna amma shi ma kisa inda suke ittifaki da shi a wajen uzairun din da ake faduwa a nan to a nan wajen shi ma yudahuna yace kamar yanda bakin qur'ani suka karanta to nan kuma qira'a ce shi da sai to qatalahumullah Allah ya la'ance su duk inda qatalahumullah yazo a cikin alqur'ani sinuwa yake nufi yahudu sun faɗi wannan magana sun ce uzairu dan Allah ne wane ne uzairun nan to shi ma ya kamata mu yi magana akan sa uzair din nan ana magana ana cewa wani bawa ne daga cikin bayin Allah lokacin da banu isra'ila Al-Hafiz Ibn Kathir a tafsir din sa ya yi hikaya daga Imam Suddi yana cewa Uzair wani mutum ne lokacin da Bukhtu Nasar ya zo yayi kisan kare dangi a cikin Banu Isra'il ya kashe duk malamai da sauran jama'a lokacin nan Uzair yana yaro karami yaga yanda aka kakkashe malamai yayi ta kuka har sai da fatar idansa ta kwabo saboda kuka sannan ya kaura cewa mutanen Banu Isra'ila ya koma gefen gari ya koma cikin jeje yana tafiya wata rana sai ya ga wata mace a gindin wani kabari tana kuka tana cewa yanzu ka tafi ina za mu samu abinci yanzu ka tafi ina za mu samu abin sha wa zai ba mu sutura sai ya ce mata ke baiwar Allah ki tsoron Allah da can kafin wannan wa yake baki abinci wa ke bada abinci yace a tafi Allah sai ta sani hakuri Allah da zai yake farawa shi zai baki to ashe da ma tana so ta yi masa wa'azi ne sai ta yi masa to da can waye ya kafin Banu Isra'ila wa yake koyarwa malamai ilimi sai ce Allah sai ce to kuma dan yanzu ya kashe mu an dauke malamai kuma me yasa kai kike kuka yanzu ka kaurace wa mutane baka dauka cewa Allah zai iya bada wannan abun ba to sai ya gano wa'azi ya kai masa shikenan sai ya bar wannan magana to sai ya tafi sai aka nuna masa kamar ilkani kamar ilhama duk da akwai wadansu malamai da suke cewa annabi yayin da wasu malamai suke cewa a'a ba annabi ba to aka tafi da ya tafi kamar ilhama akan ya je wani waje aka ce ya duba wajen da yake sallah zai ga akwai wata itaciya ta fito a wajen da kuma ruwa ya sha daga wannan ruwan ya ci daga wannan itaciyar akwai wasu mala'iku da za su zo wajensa in ya gansu duk abin da suka mar umarni kar ya kiri to suka zo suka bashi wani abu kamar garwashi mai fadi ya hadiya sai kawai ya ji a tauran nan ta dawo cikin kwakwalwarsa sai ya sake dawowa wajen Banu Isra'ila da ya zo wajen Banu Isra'ila sai yake ce musu to a tauran nan da ta zama babu ita fa Allah ya yi min ilka'in ta a zuciyata kamar irin ta Musa dan haka duk wanda yake so ya koya ya zo ya koya sai aka dawo aka ci gaba da koyan a taura to sai bayan an dan samu wani lokaci sai aka ce sai aka samu ashe wasu daga cikin malamai sun je sun koye kofi ɗaya na a taura din a sun yi rami sun binne ta bayan an samu tsawon lokaci Uzair yana koyar da a taura da aka ɗauko wannan binnanniyar da aka zo aka duba sai aka ga ta yi daidai da wacce shi yake koyarwa wacce take haddatacciyar tasa to sai malam sai wasu daga cikin su suka ce to ai wanda Allah ya yi ma wannan ba wanda zai yi ma wannan abun in ba ɗansa ba saboda haka dan Allah ka ji to daga inda aka fara ce masa dan Allah shi ma har yau a suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana wani abu game da maganar sa wajen inda Allah yake cewa awkal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu 100 aamin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta 100 aamin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-'izami kayfa nunshiruha aw kayfa nunshizuha thumma نفسها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير wannan ayar wasu suka ce uzayyu ake nufi abin da yasa aka samu haka ibnu abi hatim da ibnu jarir sun yi hikaya daga abdullahi ibn mas'ud daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma da wata riwayar daga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya ce uzayyu ne wannan aukan ladhi marra ala qaryatin na alladhi marra ala qaryatin din uzayyu ne din da akwai hikaya da take hisqin ne akwai wanda suka ce sha'aya ne akwai wanda suka ce armaya ne diddai kuma dai wane ne wannan wacce tafi inganci kenan ita ce wacce ibnu jarir at-tabri ibnu abi hatim al-hafiz ibnu kasir ma yayi hikaya daga wajen su da isnadin su zuwa ga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma da kuma sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu saboda haka Uzair ne shine wanda yazo wucewa din nan akan wata alƙarya baitul muqaddas ne ala ƙaryatin din da aka ce yazo ya tarar da an rushe ta wajiya qawiyatun ala urushiha yace yaya Allah zai raye wannan bada mauti bayan ta mutu fa amata Allahu bi ta'amin sai Allah ya karbi ransa shekara 100 thumma ba'athahu sannan ya tashe shi sai dai shekara 100 قال كم لبثت sai aka tambaye shi amma da harshen mala'iku aka ce masa yanzu kamar kwatankwacin lokaci na yaya ka dauka kamar tsawon lokaci yaya ka dauka wato kamar a ce a yaushe kamar awa nawa kai kana bacci sai labista yawman aw ba'da yawm wuni ko wani bangaren wuni saboda an ce yazo garin ne farko-farkon wuni da safe sai kwanta sai da shekara 100 sai aka tashe shi da yamma sai ga rana ba ta ƙara safaruwa ba to da haka sai ce a wannan wurin ne har ma malaman tafsir suna magana akan cewa al-hafiz ibn kathir har wayo ya kawo shi a tafsir sa yana cewa wani abun da ya bada mamaki da ya rasu da aka kwantar da shi din nan tunda amata wallahu Allah ya ce saboda haka mu fasara shi akan da ya rasu da aka dauki ransa sai aka yi mar haihuwa a wannan lokacin saboda haka da ya tashi da ya tashi sai ya samu ɗansa ya shekara 100 har ya haifi ɗa shi ma ya haifi ɗan yana da shekara 20 shi ya shekara 100 kaga ɗan yana da shekara 80 shi baban ya samu wannan ibtila'in ne yana da shekara a 20 wasu sun ce 40 to yana da shekara 40 mu dauka haka saboda shine lokacin da ya matsa abubuwa ya fara balaga shi da balaga 40 da sanadan da ni saboda aka sai ya kwanta bacci yana da shekara 40 aka haifa masa da sai da shekara 100 dan da ya shekara 20 ya haifi da kaga yanzu jikan yana da shekara 80 dan yana da shekara 100 baban da ya tashi sai ya farka a dan shekara 40 din saboda haka jikan nasa mai shekara 80 ma yayi kaka yayi jika da shi ko shi ma to haka ya tashi ya limta shi saboda haka sai gashi yayi furfura yayi waye da sauransu jikan ya lankwashe amma ga kakan kuma shi kuma dan shekara 40 yace ai Allah yace masa labisa ga ta amin shekara 100 kai ta yanda zaka gane falzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna duba ka gani abincinka malaman tafsir suka ce faure ne da inabi da kuma farau farau na dan gari haka wanda ya dan sirka wanda zai rika sha a wajen shine abinda aka wannan din sa abincin ma bai canza ba lam yatasanna yace amma inda zaka gane ka dade unzur ila ta'amika duba rako mai amene sunan shi jakin ka gare ni walin ja'alaka ayatan lin nas sai ga jakin yace kaga wancan harin kasin nan da kike gani sai jakin ka ne har yayi kashin ya koma yana challi kai ko kashin jakin tun shekara 100 a baya ya rididdige ba komai a wajen sa yace wanzu ila al-iwan duba kasusuwan ka gani kai fanuin shiruha ya zamu tashe ta ko kuma kai fanuin shizuha ya zamu hada ta waje daya mu tattara ta waje daya sun manatsu hada ma sai kawai kashin ya rinka haduwa sai jaki ya tashi amma kurangwal skeleton sannan sai kuma nama da fata sai ta wa jikin sa kawai sai kama irin wannan kukan nan na jaki فلما تبين له يعني da ya bayyana gare shi kana alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai lalle kan hakika na sanin tabbas cewa anna Allah ala kulli shay'in qadir duk an ce ka Allah alamu anna Allah ala akwai riwaya da sai shaziyar qira'a da sai falamma tabayyana la ka la'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ka sani cewa Allah shi fa mai iko ne a bisa dukkan komai amma kana alamu na sani anna Allah ala kulli shay'in qadir to wannan Uzair din wanda yayi musu kaga ashe kenan yanzu dan Allah dan Nabi hafizu alqurani nawa ne yanzu a duniya wa sai iyakacin su to ashe kaga da a cikin banu Isra'ila ne da yanzu duk ana cewa duk kayan Allah ne eh bana kije a taura ma gashi an hada shi ta an yi wannan akai to amma mu lam yamtahinna bima ta'ayyal uqulu hilfan alayhi falam nartab wa lam nahibi haka musu yake cewa manzo Allah da yazo mana bai jarabe mu da abinda hankali ke rikicewa da shi ba yake gagarar ganewa ba saboda kwadayi a gare mu harisun alaikum ne bil mu'minin raufur rahim falam nartab sai zabu mi kokonto ba wa lam nahibi kuma ba mu kidime ba sai zama ba abinda ya canza mutun ya kwashi alqurani kaf a kansa a zuciyarsa kuma bai kidime ba haka yake to saboda haka Uzair sai suka ce ai dan Allah ne wa qalat an-nasara nasara suma suka ce al-masihu masihu ma ai dan Allah ne amma wannan wa qalat al-yahud dinnan wasu sun ce ba ra'ayin kowane ba yahude bane a yahuda wanda suka faɗi wannan maganar ne su suka faɗa wasu kuma suka ce a'a akwai riwayan da al-hadis Abu Bakr ibn Shayba yayyo da shi da Ibn Murdawayhi akan cewa akwai wani bayahudi da ake ce masa Sallam ibn Mishkam yana daga cikin waɗanda suka zo wajen manzon Allah cikin maganan da suka fara suna cewa yaya za mu imani da kai bayan kai kana cewa Uzairu ba dan Allah bane ashe kenan a zamanin manzon Allah ba an samu yahuda wanda suke irin wannan maganar ko kuwa a'a magana ce wacce ake yi Allah subhanahu wataala in yana magana da mutane zaka ga a cikin alqur'ani suratul baqara misali zaka ga yana cewa wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka wa idh qultum ya musa lan nasbira ala da'amin wahid wa idh qataltum nafsan wa idh qultum kaza wa ai ka kuma akona ankum wa zallana alaykumul gamama thumma ba'athnakum min ai duk ba wadannan na wannan lokacin bane kakannin su ne iyayen su wadannan amma saboda sun yarda da wannan abun sai Allah subhanahu wataala yake da labarin a matsayin su wato duk da kakannin ne suke yi amma ƴaƴan da jikokin sun yarda da abin da kakannin ke yi sai za su yi a tashi sai a haɗe baki dai da su dan haka a wannan aya aka ce yahudin da aka faɗa ba kowane bai yahudi ne wannan abun ba amma kasancewar duk suna da wannan ra'ayi sai za su yi Allah ya ce to haka ko kuma wannan riwayar da muka yi ta cewa waɗannan na zamanin manzon Allah su ma sun zo sun faɗi wannan abu وقالت النصارى المسيح ابن الله اما النصارى sun ce masihu dan Allah ne su kan wannan magana to da dai ba kowa ne ya yarda da wannan ba saboda Allah subhanahu wataala da ya faɗa yace faqta dafa al-ahzabu min bayni sai jama'ar suka rarrabu wasu suka ce dan Allah ne wasu suka ce a shi ma Allah ne wasu kuma suka ce a'a ai bawan Allah ne mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ummu siddiqatun kana yaqulu lil sahab saboda haka Allah ya kare ta yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha saboda haka babu yanda za a ce Allah ubangiji yana da damar takhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah Allah bai rikida ba ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada huwa allahu ahad allahus samad lam yalid falam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad makadaici ne shi kadai ne ba shi da da bai haifa ba ba haifa mar ba ba haife shi ba saboda haka amma nasaran wannan lokacin yanzu dukkanin su suna da wannan ra'ayin na cewa masihu dan Allah ne yanzu haka duk ba yahuda duk ba nasaran da bai maka wannan ba akai to ya gano gaskiyar ne shi sai yake gane haka shi ma annabi Isa alaihi salam yanayin yadda aka yi haifuwar sa ne da maganar da yayi a cikin wannan akai shine abin da ya sa suka ji haka kamar yadda wancan Uzairu wannan abin da yazo da shi na ban mamaki shine kawai akwai ruwaya da ta nuna kamar yadda Al-Qurtubi ya kawo a cikin Al-Jami' da Ahkamul Qur'an shi abin da yace Uzairu ya haɗu da Jibril ne a sifata mutum sai ya samar wani haske a cikin zuciyarsa shikenan kamar yadda wasu suka ce haske waɗannan mala'iku suka zo masa ba wannan abin kamar garwashi ba suka bude suka sa masa shikenan sai a taura ta shigo a ciki wato dai abin mamaki ne ya faru akan haka ke shi ma aka sai da Isa alaihi salam an samu cikin sa babu namiji ba tare da namiji ya kusance ta ba Allah ya faɗa yace qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya fa hamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya fa ja'a al maqadu ila jid'i al nakhlati qalat ya laytani mitu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya fa nadaha min zati ya Allah tazani kad ja'ala rabbuki tataki sariya wa huddi ilayki bi jid'i al nakhlati tasaqat alayki aw tusaqit alayki ruqab جنية فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبقى حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتر سورك ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم to da aka raba wannan abun da yazo hikayar nan da alqur'ani ya bamu kawai yana hira da ita sai ta samu ciki ki koma gefe sai ta jina kuda in kin jina kuda ki jijjiga ku tire dabino dabino zai zuwa miki zaki ga ruwa a karkashi ki diba ki sha ga danki nan ki samu farin ciki idan kika ji wani zai miki magana ki ce nayi ba kancan azumi ba zan kara magana da kowa ba ta dauko yaron ta zo wajen mutanen ina kika samu yaro kin zo da bakon abu ha ba ce kuwa iyayenki ba mutanen banza ba mamarki ba matsiyaciya ba ba mazinaciya ba kai nuni zuwa gare shi ya za mu magana da wanda yake tsin manjego ce to ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi ya sanya ni annabi ya sanya ni mai albarka duk inda nake ya kuma umarce ni da yin sallah da zakka muddin ina raye in zama mai biyayya ga uwata bai sanya ni mai taurin kai ba bai sanya ni shaqiyi ba amincin Allah ya tabbata a gare ni ranar da aka haife ni da ranar da zan mutu da ranar da za a tashe ni Allah ya ce wannan ne Isa dan Maryam wanda suke shaku a cikin sa saboda haka Allah bai rigida ba in yayi umarni abin ya ga damar abu kawai sai ce in ya kullu hukum fa yakun ne Allah ne ubangijin ku ubangijin sa kuma ku bauta masa shine tafarki ne kake to faqsala fa azabu min baini saboda haka a wancan zamanin sun samu rabuwa amma yanzu duk sun zo sun yi ittifaki akan cewa akwai abin da suke faɗa akai shine za a ce name of the father and the son and the holy spirit holy spirit wannan holy spirit din wasu sun ce ai shine the spirit din Maryam ne shine holy spirit din son din kuma annabi Isa alaihi salam suke nufi fada din kuma shine Allah madauki sarki suke nufi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira zalika qauluhum bi afwahihim to wannan fa magana su ce da bakin su zalika qauluhum da aka ce bi afwahihim Allah yana so ya ƙara ƙarfafa maganar ne Allah subhanahu wa ta'ala yana da wannan maganar zai faɗi magana amma zai takidin ta da wani abu tawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba sai ta me bi aydihim summa yaquluna hadha min indillahi laysa bihi sawa nazala tawailul mimma katabat aydihim ato kada ai kada yana da cewa katabat da me ake rubutu da hannu amma sai ya ƙara takidi kamar kace mashaitu bi rajli birijili na tafi da kafafuwa da ko kuma me yasa baka menene ka tabbarta an tasbira lima khalaqtu bi yadai ma mana ka an tasbira lima khalaqtu bi yadai da abinda na halitta da hannuna su kaga lima khalaqtu kai ne magana akai su kaga wannan yana daga cikin takidin da Allah Ubangiji yake bayarwa idan zai yi magana to amma akwai wani abu wanda aka gano a cikin lugan alqur'ani wato duk lokacin da Allah subhanahu wataala zai ce zai fadi magana yace yaquluna ko qalu sai ya hada ta ko bi afwahihim ko bi alsinatihim to in ka duba zaka samu zancen banza ne amma in zance ne da gaskiya da an ce qaulu ko qalu ko yaquluna kawai sai a tsaya a dan ba sai an ce da bakunan su ko da harsunan su amma da kafiya ce da bakunan su ko da harsunan su to maganar da za ta zo baya din zancen banza ne ba gaskiya bane anan wajen zalika qauluhum bi afwahi yudahuna qawl ladina kafaru min qabl ka gani kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa ma kadhiba yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lam bima yaktumun yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubi asratul fati kul fa man yamliku lakum min allahi shay'an kaga wannan ma yana magana akan wannan istala qawluhu bi afwahikum bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmin wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim saboda haka haka wannan abun yake duk inda kaji Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan to yana nufin zancen matacen zance ne ya tsaccen zance ne ba abun da za a yi itibari da shi bane shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi haka zalika qauluhum bi afwahihim wannan maganar banza ce da suka yi kawai da bakunan su mata je zuci ba domin babu gaskiya a ciki kuma yudahuna suna kwaikwayon qaulal ladina kafaru min qabl to wannan qaulu din na qaulal ladina kafaru min qabl din nan qaula din nan an yi maganganu kashi uku akan menene qaulu din qaulal ladina kafaru min qabl dan cikan wadanda suka yi kafirci kamar masu cewa lata da uzza da manata duk wadannan su ma ayyan Allah ne ko kuma masu ma iyayen gidi ne afaraitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra alakumuz zakaru wa lahu al unsa tilka idan qismatun diza a suratul najm saboda haka wannan ana nufin a irin wannan maganan ne ko kuma a ba wannan ake nufi ba maganar waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akai waja'alul mala'ikata allazina hum 'inda ar-rahmani aw hum 'ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum aw ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun Allah ya yi magana akan mala'iku fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun wannan duk Allah subhanahu wataala yayi magana akai am khalaqanal malaikata inasa wa hum shahidun ala innahum min ikhtihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakazibun asqafal banati ala albari suratu sad ko kuma daud kaga wannan din yana nufin suna cewa malaiku yayan Allah ne to shine qaulu din qaulan ladina kafaru min qabl wadanda suka ce nasa yahudu yahudin da suka ce uzairu dan Allah ne da nasaran da suka ce masihu dan Allah ne wannan zancen baki ne kawai ta ci fadi ne shirme ne suna kwaikwayo koko yana yin kama da zancen mutanen nan ne wadanda suka zama allazina kafaru min qabl wadanda suka ce lata da uzza da manata ma ƴaƴan Allah ne ko kuma wadanda suka ce malaiku ƴaƴan Allah ne koko wadannan mutanen da suka zo yanzu suka ce nasara a suka ce yahudu a suka ce uzairu dan Allah ne da nasaran wannan zamanin da suka ce masihu dan Allah ne to suna maganar kwaikwayon wannan maganar ne ta wadanda suka yi kafirci kafin yanzu wanda dama can sun ce uzairu dan Allah ne a cikin yahudawan na wadannan kuma cikin nasara sun ce nasara masihu dan Allah ne qatalahumullahu to Allah da ya tsine musu annabi fakul ta yaya ne za su ce suke kaucewa suke bijirewa daga barin abin da yake gaskiya waɗannan ayoyi duk suna nuna mana cewa Allah madaukakin sarki yana buƙatar a kadaice ibada a gare shi kadai
kuma yana kishin yaga ana yin wani abu na bauta ga wani Allah ba Allah ba ko yaya ne wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi Allah ubangiji ba wanda ya kai shi kishi matsara na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga wasafai yana cewa atajabuna min ghairi sa'adin kuna mamaki ne daga kishin da Sa'ad ibn Mu'adh yake da shi yace fa ana aghayru minhu ni na fi shi kishi yace wallahu aghayru minni ni kuma Allah ya fi ni kishi walizalika harrama alfawahisha ma zahara minha ma batan shi yasa yace ba alfasha baya so ayi saboda haka da kaji ya ce idan kuka bauta mun ba za ku kara mun komai ba haka idan kuka kini ba za ku rage ni da komai ba to amma ba za a kyane ka bane wanda ya ki bautar ba za su fiya da Allah ba kai ba sani za ka ce a ce tun da yadda bauta ta ba ta mar ba za ta kara shi da komai ba kuma in na ji mar bauta ba zai cutar da shi da komai ba ai shi to kanka dauka kai free ina in ba ka bauta mar ba kama ka zai in ya kama ka kuma وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه حليم شديد ركن الله با وند يكي يفاتيوا تو الله يافي منا الله يافي منا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وحياتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا طالبا الا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Thank you.